الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى bisa ga baiwa ta da ya bamu ikon sake haduwa domin ci gaba da karatun littafin mu na at-tafsiratu fi ulumil Qur'an, kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin, wanda darasin mu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na 13, wanda kuma ya kawo mu ga ƙarshen al-mabahasu sabi'u, mabincika ta 7, mai bayani game da asbabun nuzuli. Wannan mabincika ta 7 da muka kammala a darasin mu na 13 da ya gabata tana bayani ne game da maharin saukar Al-Qur'ani, sanin mahari na saukar ayoyin Al-Qur'ani ko surorin Al-Qur'ani mai girma, inda muka kawo ƙarshen wannan mabhas daidai shayi na 28, wanda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala, a yau in Allah ya yarda za mu fara farkon darasinmu na 14 daidai farkon shayi na 29, inda malam ya rubuta al-mabahasu tsani a samin, al-mabahasu tsamin, mabincika ta 8, jam'ul Qur'anil Karim, haɗa al-Qur'ani mai girma. Kene yanzu wannan mabhas na 8 da muka shiga a yau a daidai shayi na 29, babban abinda za mu sama ciki na bayani ko bayanai shine wada aka hada Al-Qur'ani mai girma, bayan Al-Qur'ani ya kasance yana a rarrabe a wurare mabambanta. Malam ya ci gaba yana cewa jam'ul Qur'ani, hada Al-Qur'ani, yutlaqu taratan, wata rana ana aiwatar da wannan kalima ta jam'ul Qur'an, wa yuradu bihi hifzuhu, sai ayi nuhi da cewa jam'ul Qur'an ana nuhin har da cha Al-Qur'ani, wata qaiduhu da kuma takaice Al-Qur'ani, kamar a yadda malami ya rubuta fi suduri a cikin zukata, an ce jam'ul Qur'ani, amma wani lokaci abinda ake nuhi shine har da cha Al-Qur'ani da tsaida Al-Qur'ani da takaice shi a cikin zukata ta hanyar har da cewa, kamar wada wannan baiwa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya lamunce yin ta ga bayinsa ta hanyar ba su dama har da ci wannan littafi na Allah na Al-Qur'ani, wanda al'amari ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙa ma, wanda za ka samu dukkanin wasu littafai da ake karatu babu wani littafi mai sauƙin harda irin Al-Qur'ani. Da ka gwada za ka gane haka, gaskiyar faɗin Allah ta'ala ta tabbata, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir, Allah habbi dama yake ya sanar da cewa ya sauƙaƙe Al-Qur'ani ga masu karantawa da masu haddatawa, Allah yana ta yi ina masu iyawa, wanda alhamdulillah iyan jama'an musulmi suna bakin kokarin su wajen haddata alqur'ani wanda ba karamin alkairi na ba a cikin al'umma samun akwai mahar da ta alqur'ani malama yace wayutlaqu taratan wani lokaci kuma akan ambaci jam'ul qur'ani wayuradu bihi kitabatuhu fi suhufi sai ainihin rubuta shi alqur'ani a cikin takardu was-sutur da kuma sadurra ya zama gaya nan an rubuta da takardu kamar wada rubuta alqur'ani ya kammala ya cika amma ga alqur'ani nan ga hannuwanmu a gidaddajin mu da ofisoshin mu da shagunan mu da sauran duk inda muka samu kanmu muna tare da kofi kofi na alqur'ani wanda yake cike kammale wajam'ul qur'ani bi hadha al-ma'na ath-thani hada alqur'ani mai girma da wannan ma'ana ta biyu marra bi atwarin talata ya shuda ga zamuna ko lokuta guda uku hada alqur'ani ya shuda akan zamuna guda uku an samu zamani na farko sa'annan na biyu sa'annan na uku na daya daga cikin zamuna guda uku da hada alqur'ani ya shuda akan su jam'uhu fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hada alqur'ani a zamanin rayuwa ta babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan malam yana lissafa mana ne da kidan ya mana sannan daga baya zai dauki kowane guda daga cikin ukun nan ya fayyace muna bayani saboda mu ƙara samun fa'ida cikakka bayan sanin cewa an hada alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi jam'uhu fi ahad al-khalifati al-awwal hada alqur'ani a zamanin khalifa ta farko kamar mai tambaya yayi tambaya yana son ya san wane ne khalifa na farko sai malam ya ce Abi Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu kenan a zamanin Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ma an hada alqur'ani sai na uku daga cikin zamuna na hada alqur'ani jam'uhu fi ahad al-khalifati ath-thalitha hada alqur'ani a cikin zamanin khalifa na uku wanda shine Uthman bin Affan radiyallahu anhu wa arda kenan alqur'ani ya samu zamuna guda uku na hada shi da daidaita shi da kammala shi da zama babu wani abu da aka jira ko dako ga shi alqur'ani bayan mu karanta mu fahimta mu yi aiki mu rike shi matsayin abin yin ibada ko bauta ga Allah ta'ala wa sanatakallamu an kulli jam'in minha da sanu za mu yi magana akan kowanne hadawa ta alqur'ani daga cikin waɗannan zamuna guda uku da aka lissafa mubayyinina halin kasancewar mu muna masu bayyana khasa'isahu ke bance ke bancansa abinda hada alqur'ani yake banta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka abinda hada alqur'ani yake banta a zamanin Abu Bakar radiyallahu anhu haka abinda hada alqur'ani yake banta a zamanin Uthman bin Affan radiyallahu anhu wa mumayyizatuhu wa mumayyizatuhu da kuma abubuwan da suke bambancewa tsakanin hada shi a zamanin annabi da zamanin Abu Bakar da zamanin Usman wal asbab al ba'itha alayhi da kuma sabubba ko mahari wadanda suka kai ga yin haka to sai malami yace jam'ul qur'an hada al qur'ani mai girma bi ma'ana hifzuhu fi sudur inda yake da ma'anar har da ce shi a cikin zukata wanda dama can inda muka yi to yayi bayani ana cewa jam'ul qur'an amma ma'anarsa har da ce shi da kuma takaice shi a cikin zukata to sai ya fara bijiro mana da shiya kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya kasance yanzilu alaihi alquran alqurani yana saukowa gare shi Allah ya aiko da alqurani zuwa gare shi ta hanyar jibril fayaqra'uhu ala sahabatihi idan Allah ya aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqurani to shi kuma annabi sai ya karanta ma sahabbansa ala ta'udatin wa tamahulin ala anan tana da ma'anar ma'a kenan sai zama ma'a ta'udatin maimakon ala ta'udatin amma kuma dole ga ka'ida ta al-haddu wal imla to dole a bashi haka nan ala amma a san yana da ma'anar ma'a ala ta'udatin tare da lallabawa wa tamahulin da kuma jinkirtawa da sassabtawa a lokacin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karanta ma sahabbai to yana lallaba musu yana lallaba musu kuma yana yi musu sannu sannu ya lallaba ya karanta sannu sannu wanda wannan shine dabi'ar mai koyarwa ma ko a yau idan kana koya ma dalibai ma waɗanda suka shiga karatu fari a farko misali kana karantar da su suratul ma'un idan ka to kace kai isti'aza da basmala ara'aytal ladhi yukaththibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim to an ka karanta mai da sauri sai ka ce yad'u kai hidda wannan shadda shi kuma sai ya ce yad'ul don kai sauri dan wangaurin ko cikin manya makaranta zaka ga urin yad'ul din ga mai yawa don haka suka ce fadhalika alladhi yad'ul yatima maimakon yad'u tunda an ka diba bisa ga ainihin akwai shadda mai nuna ainihin guda biyu na yad'u idan ka yi ma yaro haka kana yi kana kunkumawa sai ka ga ya hudi lahiyalo to wannan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi lallaba ma sahabbai yanayi musu sannu sannu me yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi musu haka kayya hafazu lafzahu don dai su kiyaye lafazin alqur'ani su saurara tunda su larabawa ne sun san abin da yake wadi to su kiyaye lafazi su kauce ma maida sa'un sinun ko su kauce ma maida sinun sadun don ma'ana za ta canza ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lallaba masahabbai wajen kokarin karanta musu alqur'ani idan ya sauko masa don dai su kiyaye lafazin sa bayan sun kiyaye lafazin wa yafhamu ma'anahu kuma su fahimci ma'anar alqur'ani kaga kenan dama shi karatu alqur'ani yana buƙatar kiyaye lafazi na alqur'ani sannan kuma akwai buƙatar fahimtar abinda mutum yake karanta in san samu ne ya kamata a ce dukkan mu al'umman musulmi duk wanda ya kai gwargwadon yayi sallah to ya san fassarar surar Fatiha duk wanda ya zamana ya kai matsayi ne yayi sallah to ya san akalla fassara na surar Fatiha wanda zai taimaka akan rashin yin dalge wurin karanta ta, amma rashin sanin ma'anar sai sadu yadda mutum ya karanta shi bai damu ba, iyaka dai almuhimmu yana yin karatu. To manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da Allah ya saukar masa da alqur'ani, ya karanta masa sahabbansa alqur'ani, ya lallaba musu, ya yi musu sannu-sannu don su kiyaye lafazin alqur'ani, su fahimci ma'ana ta alqur'ani, wanda abu ne mai muhimmanci kiyaye lafazi da kuma fahimtar ma'ana. Wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa, ya kasance shadidal inayati, mai tsananin kulawa. Annabi yana kula mai tsanani, bi hifzil qur'an, da kiyaye alqur'ani, wa talaqqufihi, da kuma wato ainihi tsaga shi ko haɗe shi ko sanya shi, in yana koyar da su to ya diba ya suke alqur'anin yake shiga cikin su, kama kana tsatsaga wani abu cikin wani abu, ya yake shiga cikin su din, ya suke kiyaye shi. Hatta yabluga min shiddati inayatihi bihi, har ya kai saboda tsananin kulawar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi da alqur'ani, wa hirsihi alaihi, da kuma kwaɗayinsa akan alqur'ani da koyar da alqur'ani, annahu kana yuharriku bihi lisana, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a lokacin da Jibril yana zuwa yana karanta masa alqur'ani, sai zama shi yana motsar da harshen sa, da Jibril ya hadi shi ma da ya hadi, da Jibril ya hadi da ya hadi, istijalan, dan ya zama yayi gaugawa, fi hifzihi, a cikin kiyaye shi. Amma sai Allah ta'ala ya hutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, kada kai ta gaugawar motsa harshen ka da karanta shi cikin hanzari don dai ka hardace. Sanuqri'uka fala tansa, da sannu za mu karanta maka, kuma idan an karanta babu magana cewa kaman ci abinda aka karanta maka. Talib yakan yi gaugawa wajen ainihi karanta alqur'anin domin kiyaye shi, wa hashiyata an tafallata minhu kalima, kuma yana yin haka ne don jin tsoron kada wata kalima ya zama ta kubce. Ga yadda Jibril ya karanta mai, ya zama wata kalima ta kubce, shi yasa yake yin gaugawa. Amma da Allah ya hutar da shi, shikenan ya san da an karanta mai, kuma ya riga ya gane, sai ma Allah ya kimsa masa alqur'anin. Wa ma zalika zalika, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai gushe ba kamar haka, fi hali akhadhi alqur'ana, a cikin halin kasancewarsa yana mai karɓo alqur'ani daga Jibril, lokacin da Jibril yake zuwa yana kawo masa alqur'ani, shina karɓar karantarwa daga bakin Jibril, hatta dama'anahu rabbahu, sai da ubangijin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya natsar da shi, wa wa'adahu, yayi masa alƙawali, ayya hafazahu lahu fi sadrihi, cewa zai kiyaye masa alqur'anin, zai tsare masa alqur'anin, a rike mashi shi a cikin zuciyarsa, wa ayyu qira'ahu lafzahu, sai ya zamana yana karanta mai lafazin nashi. Jibril ya karanta masa lafazin na alqur'ani, amma Allah sai ya tsaida alqur'anin a cikin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa yufhimahu ma'anahu, bayan haka kuma sai Allah ya fahimtar da annabi ma'anar abinda aka tsaidar masa na alqur'ani a cikin zuciya sai Allah subhanahu wataala yace a cikin suratu al-qiyama la tuharrik bi lisanak kada ka motsar da harshenka da shi alqur'ani lita ajala bih don kai gaugawa da shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana haqiqa hada alqur'ani da karanta alqur'ani yana akan mu zamu hada alqur'anin zamu karanta alqur'anin ma'ana Allah zai sa jibril ya zo ya karanta masa fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana idan muka karanta shi alqur'ani jibril ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fattabi' qur'ana sai ka bi karatunsa in ya karanta ka bi shi a hankali summa inna alaina bayana sa'annan bayani na alqur'ani da fahimtar da annabi alqur'ani yana akan shi ubangiji subhanahu wataala wanda ya kimsa masa ma'ana alqur'ani da fahimta alqur'ani da abinda alqur'ani ya kumsa da kuma tsayi a zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amma sahabatu ridwanullahi alaihim amma sahabbai yarda Allah ta tabbata a gare su faqad ja'alul qur'ana haqiqa sun sanya alqur'ani fil mahallil awwal a matakin farko ko a masauki na farko lokacin da Allah yake saukar da alqur'ani kenan yatanafasuna suna yin rigangan rigangan fi himzi lafzihi a cikin haddace lafazin alqur'ani wa yatasabaquna suna yin tsira fi fahmi ma'anahu a cikin fahimtar ma'anarsa suna yin rigangan da tsira game da haddace lafazin alqur'ani da fahimtar ma'anar alqur'ani wa ja'aluhu sai suka sanya shi alqur'ani su sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam maslatahum suka sa shi maslatahum abin yin lallashi fi faragihim a cikin wuninsu ma'ana suna karanta alqur'ani da hankali sannu sannu a cikin wuninsu wa muta abadahum fi lailihim suka dauki qur'ani abin yin ibada a cikin dare da rana suna karanta alqur'ani a hankali suna lallabawa suna lallashi game da karatun saboda idan sun zo ibada da daddare sai abin ya zama musu mai sauki hatta la qarkana yusma'u lahum har ya kasance haqiqa ana ji ga su sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi qira'atihi da karanta alqur'ani nan mina na aka ji da wiyun ana jin wani sauti ana jin wani sauti idan suna karanta alqur'ani ka dawiyin nahali kamar sautin zizat zuma idan zuma ta dimfaro kamar ta taso daga wani wuri ta nuyi wani wuri daga nesa ana jin sautin zizat ta to idan suna karanta alqur'ani a lokacin da suke karantawa to za a fahimci suna karatu ta hanyar jin sautin zizat karanta alqur'ani din wato suna yi bil haqqi babu wani wasa a cikin aikinsu. Allah ta'ala yayi ba musu da cewa kanu qalilan minal layl sun kasance kadan ne daga cikin dare ma farai kadan farai wannan ma takidi ne na killa kadan farai su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haja'un suke kwana ba irin muna ba da sun kwanta shikenan sai an yi kiran asuba ko sai rana ta haito a'a kadan ne farai suke yin kwana ko bacci wabil ashar kuma haka a lokacin jijji hum yastaghfirun, tunda suna hulke sai su kasance suna neman gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kowane dare idan aka kasa ya dauki silisi, Allah ta'ala yakan sauko zuwa sama ta kusa domin tambayar wane ne mai neman gafara, waka neman arziki, waka neman laya. Allah yana bidar masu wannan, to su kuma suna kokari a wakacin jijjihi wajen karshen dare kenan, sai su yi ta roƙon Allah gafara a lokacin da mala'iku za su sauko waɗanda za su yi canjin aiki. Waɗanda na kwana tare da kai, abinda ka aikata, to za su yi ƙoƙarin komawa bayan ka yi sallar asuba, su kuma waɗanda za su zo su canje su zauna tare da kai. Kamar dai da muke ganin ana yin canji wurin aiki, masu aikin lahiya wanga bayane yake, wani da zarar ƙarfe 9 dare ta yi aiki ne ya dakata sai koma gida kwana, shi kuma wani zai kama zuwa 9 sahi, wani ya zo ya karba. Da haka su ma mala'iku suke yin canjin aiki wajen kula da mu kamar da Allah ta'ala ya umurce su. To su sabon manzon Allah a lokacin jijjihin nan, to za su yi ta neman gafara, wanda ma yin shafa'i da witiri, ko kuma witiri in ka san baka kwana, to ka kai shi ƙarshe yayi. Amma wanda ya san zai yi kwana bai yi shi ba, to yayi abin shi da wuri, kuma yayi alheri da arasa. Da yawa muna kwaɗayin mu samu ƙarshen daren sai mu kwanta idan musu rinjaye mu. To idan mutum ya tabbata ido suna rinjayensa, to yayi abin shi da wuri. In Allah ya kaddara ya tashi, to sai yayi wata nafila kuma da ba witirin ba. Wa kana atiqaduhum fil lafzi ala talaqi was sama wa kana atimaduhum. Dogaran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance fil hibzi, a cikin kiyaye alqur'ani da suke yi na haddacewa, ala talaqi akan karba, was sama da saurare. Za su zo a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam su karbi alqur'anin ta wace hanya? Ta hanyar saurare. Min rasulillah, daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan yana karanta alqur'ani yana yi guda guda mutarassila. Baza Annabi bai taba karantawa cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kamar lokacin ana tahajjud, ko sai kaga wani in ya kama fatiha ma sai ya share har ƙarshe sannan ya sheda. To amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam aya aya bai hada aya da aya, don haka kenan yana yi mutarassilan guda guda. To shi yasa su ƴan uwan mu waɗanda Allah ya ba lahiya da himma masu tahajjud, kaga mai yawa in ka samu cin nasara wani gehe kuma sai a jarabe ka. Babu inda an ka rubuta cikin littafin musulunci cewa dole sai an sauke alqur'ani wurin tahajjud, babu. Sun makara ma ta yassara ma aka min alqur'ani farilla kenan ha balle nafila. To madadin a taho ya zamana a yi karatun nan, in da za a ce tahajjud da za a yi na tahajjud, bakin suratul baqara kawai za a yi tahajjud har a kare shi kwana 10, babu laifi. To amma sai a yi ta gudu, a yi ta karatu, a yi ta kurarra, a yi ta abubuwa, wanda wasu suna son su sauke so biyu, wasu suna son su sauke so guda, ko kuma cikin tarawihi a sauke qur'ani, cikin tahajjud a sauke qur'ani, wanda ne sai laziman. Almuhimmu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta sun makara amma ta yassara ma'aka min alqur'an, ta karanta abinda ya sauke. Dama Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani cewa inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bih, ba a sa limami don komai ba sai don ayi koyi da shi. To da su waɗanda ka jagorancin tahajjud za su yi ta batun ɗebo, amma ba wai lalle bane sai sun yi abin da nika faɗi. Da za su yi ta batun ɗebo ololuwar alqur'ani, ko sai an soke qur'ani, a zaɓi surorin ƙasa tunda Allah yana sa jama'a na ta tahowa. Wani daga sauraren da zai yi matsayin makaranta take gare shi, in mutum yana zuwa masallaci yana sauraren karatu ga malami, Allah ya mai muwafaka ya riƙe shi ya iya, ko da kuwa bai san me aka ce ma idigami ba, bai san izhari ba, bai san ikfa'i iqlabi ba, bai san idgamul mutamassilin ba, amma ya iya. Zaka ga da yawa kana ana kana samun haka wani saboda tsare sallah da yake da zuwa masallaci sai kaga alhamdulillah karatu ne yayi dama to da su yan uwan mu masu wanga kokarin sun yi wanga tunani ba wai ko ina ba wasu wurare dai eh kaga da an samu wata karantarwa ta daban to sun sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dogara ne akan har da cewa ta hanyar karba da saurare daga annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin wannan fa hafizal qur'an jamun kafir fa hafizal qur'an sai aka samu ya har da cha alqur'ani jamun kafirun adadi mai yawa kama an ce adadun kafirun shine jamun kafir an samu adadi mai yawa min sahaba daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ga su suna saurare ga annabi suke su haddace lafazi suke yayi ma'ana ga gungun su da yawa sun haddace alqur'ani menahum daga cikin waɗannan na haddace alqur'ani akwai al-khulafa'ul arba'a Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum ajma'in waɗanda su hudu gaba ɗaya kowa ya haddace alqur'ani ya kiyaye lafazin sannan kuma ya fahimci ma'ana alqur'ani ina akwai at-tadabbur wa at-tabassur bisa ga abin da suke yi na karatu bancin su kuma wa Huzaifa akwai Huzaifa shi ma ya haddace alqur'ani wa Salim maula abi Huzaifa da Salim wanda yake bararre ne na abi Huzaifa shi ma ya haddace alqur'ani wa ibn Mas'ud wa Abu Huraira wa ibn Abbas duk waɗannan gungu na sahabbai gaba ɗaya kowansu ya haddace alqur'ani ta hanyar saurarawa da suke yi da karba karatun daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ibn Zubair haka akwai ibn Zubair shi ma ya haddace alqur'ani wa gairuhum kathir wasu wayanda ba su ba na sahabbai waɗanda na haddace alqur'ani suna da yawa waɗanda su ma sun haddace alqur'ani kenan akwai adadi mai yawa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda Allah ya yi musu muwafaka sun yi karatu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun haddace alqur'ani a babban makaranta da babu irinta wa qad warada haqiqa yazo annahu qutila fi yawmi fi yawmin annahu qutila cewa wada al'amari yake an kashe fi yawmi bi'ri mauna ranar da aka yi wani yaki da ake ce ma bi'ri mauna an kashe 70 min alqura sai aka samu an kashe mahardata alqur'ani su 70 kaga kenan musiba ta fado a cikin sahun musulmi saboda ko yau da duniya ta cika da al'umma aka ce ga mahaddata alqur'ani 70 an rasa su to ba karamin rashi aka yi ba bale wannan lokacin da population na duniya a wannan lokaci in ka diba maino ne bai da wani abin a zo a gani wanda duk in ka tara su waɗanda suka musulunta ba su kai ko su miliyan guda ba to wannan kenan sai aka samu wannan musiba ta kashe aqalla mahaddata alqur'ani waɗanda su ba irin hardan mu bace hakikatan sun hardace lafazin alqur'ani ba kure cikin karatun su sannan kuma sun fahimci ma'ana alqur'ani wanda sun hada abubuwa guda biyu kenan masu muhimmanci kiyaye lafazi da kuma fahimtar ma'ana ta alqur'ani to sai malam ya sake arabawa da mu gaba yace kitabatul qur'ani fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam can harko inda muka faro darasin mu a wannan al-mabhasus samin yayi muna bayani cewa hada alqur'ani ya tara zamuna guda uku zamanin harko a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam zamani na biyu a rayuwar Abu Bakar Siddiq zamani na uku a rayuwar Usman ibn Affan radiyallahu an. To yanzu ya sake dawo mana da bayanin zamanin harko, yace kitabatul qur'ani fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, rubuta alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rayuwarsa, ga qur'ani ana rubutawa. Nan kenan mai da martani ne da raddi masu cewa wai rubuta alqur'ani ma bid'a na, wanda ya nuna ba su fahimta ba. Ba wai komai an kai bid'a na ba, kamar yanzu misali wanga microphone da muka magana da shi, ana karantar da mutane ta hanyar mukabbaratus sawt, shi wanga microphone. A zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi, sai a ce bid'a na. Ba cikin addini yake ba, wasu kaya ne na daban. Abinda a bid'a shine abinda yake wato an zo da shi cikin addini amma laisa fiddin, ba addini na ba, sai yayi kama da addinin, sai shi za a ce ma bid'a. Amma ba wasu abubuwa, kamar yanzu misali gina daki ko gida, babu inda muka gani rubuce babban manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dole sai mun irin gida ne, ko inda yayi kofar gida. Kenan yanzu kana da zabi, bai cikin addini ka ce wai don gidanka ya kowa ce ta dibi arewa, ko don ta dibi kudu ko yamma, ko kana da zabi ya halatta. Wannan bai cikin abin da aka lisafa ko irin waɗanga abubuwa. Amma zai ka ji wani zai ce to ai ko Qur'anin ma bid'a na, hada shi. Ai ba an hada shi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, to bai karanta na ba, an hada shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yaktabin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hifzil Qur'an, annabi bai isu da har da alqur'ani ba. Ganin cewa ga akalla mutum 70 mahaddata an kashe lokaci guda, to wannan annabi bai isu da ya zama a rike alqur'ani cikin kai ba. Idan Allah ya kawo kaddara mahaddata qur'ani suka rasu duka, to ina qur'ani? Amsa, babu. Wa ikra'ihi li ashabihi, da yanda yake karanta ma sahabbansa. Wa yudzihim lahu, da kuma yadda suke kiyayewa. Annabi bai dauki wannan ya wadatar kawai ba, bal a'a jama'a ila zalika kitabatahu wa taqayidahu fis sutur. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada da rubuta alqur'ani da kuma da baibaice alqur'ani, ma'ana kamar a rubuta shi ga wani abu, fis sutur, ga sadaru na alqur'ani an rubuta, ko dai ga bawan icce, ko ga wata wata, ko ga wani allo na kashi haka, ko ga wata kankara. To sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hada da wannan. Wa kana lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuttabun, annabi ya kasance yana da marubuta alqur'ani, ana ce musu kuttabul wahyi. Idan wahyi ya sauko sai ya kira su, ya karanta musu sai su rubuta. Yaktubuna alwahya, wadanda suke rubuta wahyi. Daga cikin marubuta wahayin nan akwai Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wadanga ulafa'ur rashidin dinnan guda hudu gaba daya kowan su yana cikin marubuta wahayi. Da haka kenan kaga, da gobe in ka ji wani ya ce ai rubuta ai hada qur'ani bid'a na, ka san ya wadi ne kawai bai sani ba. To wa abanu, ga wani kari kuma wanda ba wadanga ba, suna ne Abanu wa Khalid ibn Sa'id, yaya biyu ne da Abanu da Khalid, su ma suna cikin marubuta wahayi. Wa Muawiya bin Abi Sufyan, shi ma yana cikin marubuta wahayi. Wa Zaid ibn Sabit wa Ubay ibn Ka'b wa gairihim, da wasu wayanda ba su ba na daga cikin sahabbai wayanda yake marubuta ne. Fa kana idza nazala ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min alwahyi shay, idan wani abu na wahayi ya sauko ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, ma'anar wannan jibril ya zo ya kawo masa sako, da a ba'adan da a, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kirayi ba'di, ya kirayi sashi, mai ya katubu, wanda yake rubutu ba wai duk sai an kire marubutan ba da a ba'da mai yaktubu sai kira sashen wani daga cikin marubuta fa ya amurahu ya umurce shi bi kitabati ma nazala kila Ubay bin Ka'b annai ce zo Ubay rubuta abin da ya sauko tunda suna da yawa ga sun dimfari su goma sai ya umurce shi da ya rubuta wa irshadahu ila mawdi'ihi kuma sai annabi ya shiryar da marubucin ga cewa to wagga ayat da ta sauko misali na kawai zambai yace to ka rubuta ta bangaren cikin suratul nisa'i wagga ayat da ta sauko ga inda take can sai annabi ya shiryar da shi marubucin ga wurin da zai rubutawa ruwaya an ibn Abbas ayo ruwaya daga Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه وارضاه انه قال عبد الله بن عباس ياتي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النبي اكسنچه تسيرا دا امنجي ثبتا غريسا اذا نزلت عليه السوره اذا وت سوره تسوكو مع النبي دعا بعد ما يكتب سي كراي ساشن وند يكي ين ربوتو فقال سي يچه ما shi wannan da zai rubutun da u hazihi surata ka aza wannan sura fi al mawdi'i alladhi yuzkar fihi kaza wa kaza wurin da anka ce kaza da kaza cikin qur'ani to nan na za asawa ga sura na awurinta imma ayata sai ce na awurinta da haka kenan kaga babu wani wanda adda hannu ga aikin alqur'ani ko hada alqur'ani da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda amrun na tawqifiyun shi annabi shi adda sila ga Allah ta'ala ta hanyar aiko masa mala'ika ga yadda za a yi da alqur'anin ga yadda za a hada alqur'anin to wannan kenan da haka kenan ta tabbata an hada alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda zamu ji cikon bayani to malam yace walam takun adawatun alkitaba muyassaratan walam takun adawatun alkitabati muyassaratan kayan rubutu ba su kasance ana samun su da sauki ba fi zalikal waqti a wancan lokaci na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muke da mashina na photocopy yanzu yadda muke da takardu ga sunan birdit da sauran abubuwan rubutu har sun yi mana yawa sannan babu su kaga kenan rubutun sai yayi wahala sosai bale zalika saboda haka ne kanu su marubuta wahayi suka kasance yaktubunahu suna rubuta alqur'ani ala hasabi ma tayassara lahum gwargwadon wanda ya saukaka gare su birqa suna rubuta shi akan watu kamar kirgi wagga fata ko agale minga kamar in an yi layi ba ana gyara fata a je mai ta ba a kawo masallaci to can baya inda adda wannan sulbin bayan an je mai ta sai ayi rubutu ga fata a aji raqa wal asab haka kuma ana rubutawa ga bawon dabino kamar in an ka falle rehin dabino akwai bawon da zai tasowa da shi mai fadi ba wannan ka batta shi ba tunda ta yi silile nan ma ana rubutawa bayan nan kuma ana rubuta shi ga al-aktab kamar alluna irin allun nan da aka ɗebewa cikin dabba wanda in an ɗebe wani kashi na wajen kafada sai a ce alluna to shi ma ana yin rubutun gare shi walla akata ko yawa sannan kuma ana yin rubutu game da wasu bawa na icce akata kamar wasu kiraruwa wani bawan icce wanda ba wanda mun ka ambata ba shi ma ana rubutu akan shi sannan ya kawo mana na gaba yace walla hafu ko haka na wallahaf ana yin rubutu ga kankara wadda take silili kamar irin kankara wadda ba mai tuli ba kankara mai kama da cingaro wadda an mai wadi ana samun ta, ita ma ana yin rubutu a kanta lokacin da alqur'ani yake saukowa. Wa qita'ul adim, da kuma guntayen watu waɗanda ba a maje mai ba, indai an samu watar da ana yin rubutu a kanta, ita ma ana rubutawa a kanta. Ma'ana kenan a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kayan rubuce-rubuce ba su da saukin samu. Don haka kenan idan alqur'ani ya sauko, za a rubuta ne ga abin da ya saukaka. Ga kankara an ka rubuta kamar dutsen kankara walale mai hadi, ko ga fata wadda ila an je mai ta, ko ga bawan dabino, ko ga bawan icce, ko ga duk abin da ya saukaka wannan lokacin. To dan hanyar haka ne akai ta rubutawa, ana tarawa, ana ajewa. To wannan kenan. Walam yanqud adahu sallallahu alaihi wa sallam, zamani annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kammala ba ya cirata, illa wal qur'anu maktubun, face alqur'ani an riga an rubuce shi, a kulluhu gaba daya. Zamanin bai kare ba na annabi sallallahu alaihi wa sallam, face an rubuce alqur'ani gaba ki daya, baina yadayhi gaban annabi. Kenan yanzu an rubuta alqur'ani kwacakam gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka cewa wai a rubutu ba a hada alqur'ani a zamanin annabi ba, wannan kure ne. Wanda ya ce haka bai yi al-istiqra'u wa tatabbu' ba, bai bibiyi al'amura ba. Gaira annahu lam yakun majmu'an fi makanin wahid, sai dai ba a riga aka tara shuri guda ba, amma an hada rubutu ne an kammala. Ya zama wa da muke rike da shi haka, hakanan ne bai kasance din ba. Wala murattabil ayati wassuwar, kuma bai zama an riga an yi tartibin ayoyi ba da surori, amma ba wai wani na yayi umurni da cewa akai sura kaza wuri kaza ba, akai aya kaza wuri kaza ba, annabi ne yayi umurnin da rayuwarsa. Sahabban in aka saukar da alqur'ani sai ce to wagga ku kai ta wuri kaza, kaga kenan sun san inda yace akai, ko da umurni ne akai. Bi sababil wasa'il allati kataba fiha, da sababi na hanyoyi waɗanda aka yi rubutu game da ita. Yadda duk aka rubuta alqur'anin da za a hadawa, haka na an ka dauko an ka hada, ba wai wani ya sa hannu ya ci gawa da za a yi ba sabanin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walaysa ma'ana annahum kanu yaqra'unahu ghayra murattabil ayat wassuwar, ba wai ana nihin su sahabbai suna karanta alqur'ani na bahar wace ba tare da jere ayoyi da surori ba, can in sun kai harda in annabi ya karantar da su a haddace abin nan tsare, kamar wanda can ma inda an ka rubuta yana nan, duk da ba wuri guda yake ba yana can tsare. Sai malami ya ce ha shawa kalla, Allah ya tsare su, bal kanu yaqra'unahu murattaban, sun kasance suna karanta shi are, hasaba ma aqra'ahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar wanda annabi ya karanta musu aka suke karantawa. Wa arshadahum ilayhi, kuma kamar wanda ya shirye su zuwa ga alqur'ani. Da haka kenan yanzu ta tabbata alqur'ani ya kammala gabanin Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan jerin surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani umurni ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shine wanda ka cewa a azawar ga aya nan, a azawar ga sura can, ba wani yace ai haka ba, duk an yi ne akan umurni na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Alama kuma lokaci yayi ko to, kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala abin nan lokaci yayi inda ya kamata mu tsaya. Muna roƙon Allah ya muna muwafaka da dace sa ayyukan mu su zama dambe daya dashi. Insha Allah darasin mu na gaba shine darasi na 15, kuma za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa al-ba'itsu ala kitabatil qur'ani fi ahadin nabi, abinda as-sababi ko mahari na rubuta alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.